Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe ake bukata akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hafsat dan mai surace daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka saki dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa biyo bayan matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na cewa dole sai mutun ya ci jarabawar yarbanci kafin a bashi gurbin karatu a jami'ar jihar. Jama'a sun fara mai da martani ciki har da makwaftan jihar.
Abin da government Lagos ya yi na bai kamata yi shi haka ba saboda ba yare mu kowa yake cikin Lagos ba.
Sannan nan gaba a cikin shirin za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu masu taimakawa alƙalai wajen yanke hukunci a kotu sun samu su ƴan ƙasar Rasha su 13 da kuma wasu ƙungiyoyin Rashin 3 da laifin yin katsalandan a zaben Amurka. A yau Juma'a, ofishin lawyer na musamman da ke binciken katsalandan ɗin da Rasha ta yi, Robert Mueller, ya bayyana hakan. Wasu kasidun kotu sun nuna cewa gwamnatin Amurka ta ce tun daga shekarar 2014 wasu ƴan Rasha suka fara shishshigi a shirye-shiryen zaben Amurka, ciki har da zaben shugaban ƙasar da aka yi a 2016. Kasidun kotun sun ƙara nuna cewa waɗanda ake zargin sun ɓadda kamani a matsayin Amurkawa sun kuma yi ta ganawa da wasu daga cikin makusanta ga gangamin yaƙin neman zaben Trump. Amma ba tare da su makusantan sun san me ke faruwa ba, kamar yadda kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya tabbatar.
Wani mutum ɗan Afrika ta Kudu na fuskantar hukuncin kisa a Sudan ta Kudu bayan da shaidun da ya kamata su kare shi suka ki bayyana a kotu a shari'ar da ake zargin sa da yin leƙen asiri da kuma sa hannu a wani yunkurin kifar da gwamnati. William John Endley, tsohon jami'in tsaro ne na kwantaragi da ya yi aiki ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Riek Machar, amma yanzu shugaban 'yan tawaye ne da ke yakar gwamnatin shugaba Salva Kiir. An kama shi ne a watan Agustan shekarar 2016, jim kaɗan bayan wani mummunan faɗa da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da masu tsaron lafiyar Machar a Juba, babban birnin ƙasar. Enli, wanda kanar ne da ya yi ritaya daga rundunar sojin Afrika ta Kudu, ya bayyana ne a gaban kotun ta Juba a jiya Alhamis. Sai dai 6 daga cikin waɗanda za su ba da shaida kare shi, ciki har da mataimakin shugaban ƙasa na farko Taban Dengai da ministan man fetur Ezekiel Lo Gatok da ministan ilimi Yen Oral Lam, duk ba su halarci zaman kotun ba tun da aka fara sauraron ƙarar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yankurin da gwamnatin Somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke Libya ya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta Tura ta gaza shawo kan bakin hauren Somalia masu ƙoƙarin tsallaka teku zuwa nahiyar Turai kansu guji wannan hanya mai cike da haɗari su koma gida. Bakin hauren Somalia sun faɗa wa mambobin tawagar gwamnatin ƙasar cewa sun sha baƙar wahala wajen zuwa ƙasar ta Libya daga Somalia, saboda haka suna ganin babu wani abu da zai sa su koma gida. Tawagar jami'an gwamnatin ta Somalia ta ce ga dukkan alamu 'yan ƙasarta sun riga sun kuduri aniyar yin wannan tafiya ta teku domin danganawa da kan iyakokin nahiyar Turai. A ranar Litinin ta gabata, mambobin tawagar gwamnatin ta Somalia suka isa birnin Tripoli, sun kuma ce sun kai ziyara wuraren da ake rike da bakin, sannan sun haɗu da wasu bakin haure a ofishin jikadancin Somalia. Amma kuma duk da haka mutane 11 ne kacal suka nuna sha'awar su koma Somalia. Kiyasi ya nuna cewa akalla 'yan ƙasar ta Somalia 5,000-6,000 ne suka yi ƙaura zuwa Libya da nufin tsallakawa zuwa nahiyar Turai.
Jami'an Faransa sun yi kememe sun ce ba za su karbi mayakan jihadin kasar su da aka kama a fagen yaki a Syria da Iraki ba da nufin a masu shari'a a Faransa. Bayan da aka kwashe kusan mako guda ana tattaunawa tsakanin kasashen yammaci kan makomar mayakan kasashen waje da aka tsare ake tsare da su. Amurka ta nemi a miƙa su ga kasashen su na asali da suka fito. Amma Faransa da Burtaniya sun ce sam ba za ta sabu ba. Wani jami'in diplomasiyyar Faransa da ya gana da muryar Amurka ya ce ko kusa da cimma matsaya ba a yi ba kan wannan batu. Jami'in diplomasiyyar ya kara da cewa Faransa na gudun cewa mayakan da aka kama za su yi amfani da kotuna wajen yada farfaganda da kuma kalubalantar kotun ko za ta musu adalci. Sannan akwai yiwuwar idan aka kai su gidan yari za su iya gurbata tunanin fursunoni da ke ciki. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda wasu ku suka ji da farko, a kwanakin baya ne gwamnatin jihar Lagos ta fito da wata doka dake cewa duk ɗalibin da zai shiga jami'a a jihar sai yana da sakamakon jarabawa na makin C, wato credit kenan ko fiye da haka kafin a bashi gurbin karatu. Abin da ya janyo cece kuce tsakanin jama'a dake jihar da ma makwabtanta. Ga Hassan Umar tambuwar da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Lagos ta ce dole ne duk mai son yayi karatu a manyan makarantun jihar ya samu babban maki a yaren yarbanci. Akan haka, ni tuntubi kakakin gwamnatin jihar Oyo, Dr. Yomi Layinka, shin a jihar Oyo ma haka ne? Dr. Yomi Layinka yace da zaran mutum ya iya yaren Najeriya daya, wato Hausa, yarbanci ko Igbo, zai shiga babbar makaranta a jihar Oyo. Shi ko Mr. Olabisi wani uba, abinda zai ce haka yayi dan zai sa mutane su gane harshen su da al'adun su.
My name is Olabisi. What I can say is that liberally is fear. It makes people to understand their language and their culture.
Mr. Olagunja, yes, I'm a teacher. I think it's a welcome development. The speaking of Yoruba in students, it will help them to be able to speak it very well.
Shi ma malamin makaranta Mr. Olagunju yace wannan tsari abin maraba ne don zai sa jama'a su fahimci yarbanci kuma zai taimaka musu su yi magana da harshen na yarbanci sosai.
Sunana Mikaila Agumbiadin. To abin da government Lagos ya yi na bai kamata a yi shi haka na ba. Saboda ba yare mu kowa yake cikin Lagos ba. Muna tare da Hausawa da Yorubawa da Yemeni da kala-kala.
Ya kamata a yi.
Abin da ya kamata a yi, kila a nema wanda zai koya mishi kowa yaren Yorubawan na samu dadi abin da yake so na shine ya kamata a yi.
Lawyer Beodun Abdulrahim yace dokar jihar su ce Lawyer Abiodun Abdulrahim yace wannan dokar jihar Lagos ce. Dokar su ce abinda sun ka ce shine harshen yarbanci dole ne ga duk wanda ke son shiga babbar makaranta a jihar su ta Lagos. Sai dai bai goyi bayan wannan lamari ba. Da na tambayi lauyan ko gwamnatin tarayyar Najeriya na da ta cewa a game da wannan shiri sai ya ce sai lauya Beodun Abdulrahim ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun babban lauyanta wato Anthony General tana iya kalubalantar wannan tsarin. Wani dalibi ya ce bai dace ba.
It is very bad for a science student to have a credit in Yoruba before he can study any course in our institution.
Wani dalibi ya ce bai dace ba ga dalibi mai karatun kimiyya a ce sai ya ci harshen yarbanci kafin ya sami shiga babbar makaranta. Haka ma da nutun tuki jihohin Ondo, Ogun da Osun su ma sun ce ba su yanke hukunci ba a game da irin wannan doka ta yin amfani da harshen yarbanci kafin a shiga babban makaranta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mun nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Ilimi
na shi ke kennawa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa gurra shirtani ya zarci fadowa a wane duhun dare gun su fantawa fi adam batu kul hakunnawa a ciki da gaskiya waya hujewa shike halakarwa
ni nema ilimi sutur sanyawa
aduna mumini tsoron mai kowa
ni nema ilimi sutur sanyawa
tsoron buwa sutura ce mai yalwa aiki da hankali hanyar kullewa aiki da ra'ayi dan lashe kwakwalwa komai tsawon dare lashewa
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun sami kira daga Kaduna Wa yake magana daga Kaduna
Hafsa dan mai soro barka da yammaci.
Yawa barka da yamma.
Wai ke muka sallah Allah kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Marsala menene ra'ayinka?
Yawa to a gaskiya tare da ban girmamawa ga su masu kasa musamman nan Najeriya shine cewa muna ƙara da jaddada musu cewa gaskiya su ƙara tunani sosai akan maganar ƴan sandan na jahohi ba abin da zai iya ƙara kawowa kin ga ƙasa ne wanda akwai kabilanci da addinanci da waye magabatan da duk sun aka suka jusa ma al'umma to kin ga har yanzu ba abin da ya kamata su kokari su masu mulki yanzu su kokari su share wannan tunanin a zukatan mutane kafin a kai ga sa musu ƴan sandan jahohi saboda dubban gwamnati ne zaki ga da kanshi yana training din mutane irin su Benue da sauransu da Fayoshe da sauransu ƴan banga ya ba su wasu bindiga kin ga irin wannan ya kamata
to shikenan mun gode Mungoji Ga wani kira na ya ƙara shigowa daga Kaduna.
Hello, barka da aiki.
Yawa barka ka da yawa ke magana daga Kaduna.
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To menene ra'ayinka Ibrahim?
To ni ra'ayina ni ma dai akan gwamnoni ne na su dinga taimaka ma shugaba Buhari musamman a bangaren makiyaya Fulani. Bai kamata gwamnoni su ce ba su da hektocin da za su ba makiyaya domin su yi kiwo ba a'a wannan bai dace yana da kyau akwai dajizzika su buɗa musu fili da sauran labi-labi ya kasance kiwon ya kaza ya zama na zamani irin yadda ake so a inganta shi
to mun gode
da aka inganta harkan kiwo ai mu ma ci gaba
to ga kuma wani kira nan ya shigo daga Bauchi
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
Wa alaikum assalam Malam Ayuba menene ra'ayinka
Ra'ayina na yau zan kira ne ga committee da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada akan maganan karin albashi lalle yana da kyau shugaban kasa da gwamnatin Najeriya nan su iya kokari su kara albashi wa ma'aikata ma'aikatan federal government da kuma na jiha da kuma na kananan hukumomi saboda kayayyaki yanzu yayi tsada yayi da kyau da Allah a taimaki ma'aikata a kara musu albashi har da kuma ɗan fensho ma don Allah muna kira ga gwamnoni da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taimaki ma'aikata ya ɗan fensho a kara musu albashi na gode a
yi mun gode Mana Ayuba ga kuma wani kiran nan ya shigo wa yake magana daga ina ne
assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa yake magana?
To buka ne daga Rumirgo.
Daga
Rumirgo karhar hukumar Askira Borno State.
Borno State to menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine dan Allah yana kira ga ƴan Najeriya da su sassauta wa bawan Allah nan. Yana kokari ba wai baya yi ba. Amma ko biyayya yawa kasa. Saboda ka rika masa fatan alheri. Nagode.
To shike na mu ma mun gode.
Madalla baba ku.
Ga wani kira na ya shigo daga Kebbi.
Daga Kibiya, daga Kibiya.
Oh Kibiya to assalamu alaikum.
Hello.
Ina jin kuma mai markade daga nan anguwar dan markade ne local government.
To Manir, menene ra'ayinka?
Ra'ayina akan abin da ya faru a ainihin jihar Zamfara na kisan al'umma. Ina kira ga gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayya da Allah su dauki mataki ka taka san al'umman nan da ake a jihar Zamfara yayi yawa. Kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari.
To mun gode. To mun gode. To mun gode Manir. To a ci gaba da ke. Wa alaikum assalam, waye daga Kebbi?
Kina magana da Abubakar Sallabi Tenoko a karamar hukumar da ko sabu local government jihar Kebbi.
To Abubakar Sallabi, menene ra'ayinka?
Hello?
Hello? Ina jinka, menene ra'ayinka?
Hello?
Hello, ina jinka.
Hello?
Muna jin ka, menene ra'ayinka? To kamar wannan layin ya yanke. Ga wani kira kuma mun samu daga Yobe.
Eh, ina so Jibrin Hafsa ne daga Gidan.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine akan abin da yake faruwa a sallan da Fulani nan. Gaskiya Fulani nan ya kamata a duba sai maka musu abubuwan da suke fa. In fa babu birkali fa da bura kin bayin da zai shiga.
Kamar ya kenan kake nufi?
Kuma gaskiya no ba da kiyo ba duk sana'a ce.
To.
Saboda haka bai kamata a ce manomi ne yake da yanci a ce mafi ya yi bai da yanci ba.
To. To shi kenan.
Wannan shi ne ra'ayi na nagode
na sa. To mun gode, mun gode. To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya ƙara shigowa daga Kebbi.
Daga Nasarawa ne.
Oh, Nasarawa, to. Salamu alaikum.
Eh, alaikum salam. Aiki Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka kuma cikin garin Lafiyan Bare-bare.
To menene ra'ayinka Bashir?
A gaskiya kamar da wasu gwamnoni a Najeriya suka kafa doka a jihansu. To kundin tsarin mulkin Najeriya da ya ba ma kowane jiha ta kafa dokokin da ya dace. Amma duk dokan na aka kawo a jiha aka ga zai kawo matsaloli, to ya kamata a janye shi kamar jihar Benue da kuma Taraba da wadansu jihohi. To ya kamata wannan ya zama darasi, inda abubuwan da ya faru na hano manoma kiwo a jihar Benue ya haifar da tanu ido, to sauran jihohi suna iya koyi da shi. To amma bai haifar da tanu ido ba ga rikirkirke. To yana da kyau duk wani jiha da zai ɗauki mataki.
To mun gode kwarai. Ga kuma wani kira na ya shigo mana daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, waye daga Kaduna?
Kina magana da Aliyu Suleiman daga karamar hukumar Igabi.
To Aliyu Suleiman, menene ra'ayinka?
A ra'ayina tsakani da Allah, na ji daɗin abun nan da taron da suka yi da sarkin Kano.
Suwa kenan?
Sun gani abin nan sarakunan Fulani.
To.
Mamaye tsiya. Ina fatan shugaban kasa don Allah ya duba al'amarin Fulani nan. Gaskiya Fulani suna cikin wani halin ha'ula'i.
To mun gode Malam Aliyu, mun gode. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana?
Kina magana da Samuel Saban Gana Almagaro, sabon local government.
To daga Kano kenan ko?
Da Kano kenan.
Menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiya ya kamata mu tsaya tare da san mutanen Zamfara suna fa ƴan Najeriya ne. Inda ake zuwa da dibara na ba da kuma da kiyatar su. Me ya amfani gwamnati da aka zaɓa musu?
To. To kamar layin nashi ya yanke, mun gode da kiran da ka mana. Yanzu gashi mun samu kira daga Jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne daga Nijar?
Umma Malam Alina daga Dogon Tsaki cikin Zamfara Nijar.
To menene ra'ayinka?
Abin da ra'ayina yau bisa ga shugaban ƙasa Afirka ta Kudu. Bisa wannan zanga-zanga da an kai mai yaki ba yadda ni ya gabatar a cikin riba gare shi. Ya tafi kawo da gaugawa tunda shi ya sa ramin da ya jema ma Sabu Mbeki na ya kawo gare shi.
To.
Dan jafi sun kai kai zanga-zanga sun kusarce shi. Na gode mu da Amerika.
To mun gode mu ba da kiran da aka yi mana. Ga kuma kira mun samu daga Taraba.
Assalamu alaikum. Sunana Bayero Malam Bamu, mai yin rijista da
kasai da sun kar a mai samari tsaron local government
ta Abuja. Wa alaikum assalam, me ke tafa da kai?
Ni ra'ayina akan zare mai zuwa.
To.
Duk an takaran da aka zaba wancan shekarar, kuma ya san ba abun da yayi. To kwata-kwata ma kada ya sace ma ya shirye zai za. Zai abun nan zai sace neman wani takara domin dama guguwan Buhari ne ya dauke shi a kai. To don haka muna jiran daram ta kawo mu shekara 2019. Mu kuma Talakawa za mu nuna musu.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira nan daga Borno.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Waye a Maiduguri?
Alhaji Usman ne, Alhaji Usman Baraden Obi.
To Alhaji Usman, menene ra'ayinka?
Eh, ni ra'ayina yau dai akan abin da kai sandan jaha-jaha.
To
wannan abu ba nan yuwa ba ne.
Me yasa ka ce haka?
Abin da ya sa na faɗa haka, su yi ba yanzu abin da ake yi a Fulani, Taraba, ina ne Nasarawa. Wannan ba na ɗan abu nan. Saboda wannan da zai yiwu ba, ba mu da ra'ayin wannan kwata-kwata.
To shi kenan, mun gode. Daga Maiduguri kuma shi ne kiran ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu ku ci gaba da kiran mu. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare ni da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa ƙarfe 3:21 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na wasanni.
Wasanni a takaice. A cikin makon da muke cinna ne, kungiyar kwallon kafa na duniya FIFA ta bayyana jerin gwanon kasashen duniya waɗanda suke takale da ƙasar Jamhuriyar Kamaru. A da ta ita ce ƙasa ta 49, an yanzu kuma ta koma a matsayi na 51. Haka a nahiyar Afirka ta koma matsayi na 6. Ga dukan alamu dai, ƙasar Indomitable Lions tawaruwanta na bishewa a 'yan watannin nan. Sai kuma an da kulab-kulab ɗin kwallon kafa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru waɗanda suke takale da a cikin gida suka fara kaka'ansu na wannan shekarar. Bayan sun kwashe watanni 2 suna hutawa, kulaf guda 18 ne suke girgiza jininsu a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Kulaf ɗin Fece ita ce ta zama ta farko da maki 6, sai kuma ta biyu kulaf ɗin Innisfort da maki 4, ta uku kuma ita ce kulaf ɗin Bambutus ita ma da maki 4. Sai waɗanda suke jallayi ta 16 ita ce kulaf ɗin Apeges wanda ta yi wasanni guda 2 amma bata jefa ko ƙwallo guda ɗaya a ragar takwarata ba. Wanda ke ta 17 ita ce kulaf ɗin Fitina ita ma ta gudanar da wasanni guda 3 amma ba ta da ko maki 1. Ta 18 ita ce club din Eagle anda ita ma ta gudanar da wasanni guda 4 ba ta jefa ko ƙwallo ɗaya a ragar takwarata ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Afghanistan ta yi aiki tukuru a watannin da suka shige domin inganta harkokin mulki da tsaron ƙasar ta. Wannan shekara ce mai muhimmanci wa Afghanistan, kuma ina kyautata zaton cewa ƙasar na samun ci gaba kan hanyar ta na samun zaman lafiya da haɓakar ƙasa. A cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan a yayin ziyarar aiki da ya kai a birnin Kabul, ya yaba wa gwamnatin kan sauye-sauyen da ta yi wa tsarin gudanar da ayyukan gwamnati, tsaron ƙasa da rungumar da ta yi wa al'umma baki ɗaya. Sullivan ya ce, ina murna da nasarorin da Afghanistan ta samu a ɓangarori da dama. Ina taya gwamnatin Afghanistan murna kan nasarorin da suka samu na aiwatar da yarjejeniyar shirin Compact na Afghanistan tun lokacin da aka ƙaddamar da shi a watan Agustan bara. Shi dai wannan shirin na Compact shiri ne da Afghanistan ta kirkiro don ta nuna cewa da gaske take wajen kawo wa ƙasar kwanciyar hankali da wamammiya da wadatacciyar al'umma. Shirin ya yi tasiri matuƙa a lokacin da Amurka ta zo wajen haɗa hancin manufarta a kan ƙasashen Asiya wanda shugaba Donald Trump ya ƙaddamar a watan Agustan shekarar da ta wuce. Sullivan ya ce mun riga mun fara ganin canje-canje da aka kawo a kasar Afghanistan don rage cin hanci da rashawa ko ina cikin gwamnatin kasar kaddamar da dokokin kasar ta hanyar hukuntawa da daura manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka aikata laifin cin hanci da rashawa kaddamar da waɗannan sauye-sauyen zai taimaka wajen inganta ayyukan gwamnati na ganin jami'ai dake da hannu cikin cin hanci da rashawa da kuma shirye kasar domin gudanar da zabukan dake tafe Har ila yau, mataimakin sakatare Sullivan ya yaba wa gwamnatin Afghanistan kan shirinta na inganta tsaron kasar ta ta hanyar kawo kashi 80 na yankunan kasar karkashin ikon gwamnati. Duk da haka, Amurka ta yi imanin cewa kwanciyar hankali da tsaron Afghanistan ba zai kayyadu a filin daga kawai ba. Sai ta tattaunawar zaman lafiya, mun shirya na tsawon lokaci. Da haɗin gwiwar gwamnatin Afghanistan don ci gaba da matsin lamba kan Taliban don shawo kansu su gane cewa wannan al'amari ba za a iya magance shi a sojance ba kuma muhimmi ma kudirin zaman lafiya kan wannan tashin hankali shine a gane cewa maido da zaman lafiya shine abinda duk muka tasa a gaban mu a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan muna marawa Afghanistan baya da ci gaban da suka samu da shirin mu na kudancin Asia wanda ke nuna wa Taliban cewa ba za su iya ja da mu ba saboda sadakarwar mu ga Afghanistan ba na kayyadadden lokaci bane haɗin gwiwar mu da Afghanistan na da ƙarko kuma za mu yi aiki da gwamnatin Afghanistan don tabbatar da cewa kasar tana da ƙarfin hana 'yan ta'adda shiga yankunanta domin kawo barazana a duniya baki daya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 2-0-2-3 USA za kuma ku iya bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials
To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To wasu masu taimakawa alƙalai wajen yanke hukunci a kotu sun samu su ƴan ƙasar Rasha su 13 da kuma wasu ƙungiyoyin Rashan 3 da laifin yin katsalandan a zaben Amurka. A yau Juma'a official lawyer na musamman dake binciken wannan lamari Robert Mala ya bayyana hakan. Wasu kasidan kotun sun nuna cewa gwamnatin Amurka ta ce tun daga shekarar 2014 wasu ƴan Rasha suka fara shishige a shirye-shiryen zaben Amurka ciki har da zaben shugaban ƙasar da aka yi a shekarar 2016. Wani mutum ɗan Afirka ta Kudu na fuskantar hukuncin kisa a Sudan ta Kudu bayan da shaidun da ya kamata su kare shi suka ki bayyana a kotu. A shari'ar da ake zargin sa kan yin leƙen asiri da kuma sa hannu a wani yunkurin kifar da gwamnati. William John Endley tsohon jami'in tsaro ne na kwantiragi da ya aiki karkashin tsohon mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Riek Machar amma yanzu shugaban ƴan tawaye ne dake yakar gwamnatin shugaba Salva Kiir an kama shi ne a watan Agustan shekarar 2016 jim kadan bayan wani mummunan fada da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da masu tsaron lafiyar Machar a Juba babban birnin kasar yunkurin da gwamnatin Somalia ke yi na kwashe ƴan kasar ta dake Libya ya fuskanci turjiya bayan da tawagar da kasar ta tura ta gaza shawo kan bakin hauren Somalia masu kokarin tsallaka teku zuwa nahiyar Turai kansu guji wannan hanya mai cike da hadari
da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Skip Sisk Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa mu tashi mu kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.